Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM. Da dalolin da kuma tashar Radio Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 25 ga watan Janairun shekarar 2018. Ibrahim Jermaine tare da Hafsat dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke fatan cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ba mu kanin labaran.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya isa Davos a kasar Switzerland don halartar taron tattalin arzikin kasashen duniya inda kuma ya kasance shugaban Amurka na farko da ya taba halartar taron sanda yake kan mulki bayan shugaba Bill Clinton a shekarar 2000. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya amsa duk wata tambaya da za a mishi a binciken da babban lauya na musamman Robert Mueller ke gudanarwa akan zargin da ake na shishigin Russia a zaben Amurika na shekarar 2016. Tundunar sojan Amurka na duba wasu hotunan da aka dora a dandalin sada zumunci na Twitter wanda suka nuna sojojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Niger a shekarar da ta gabata.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin namu yau za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta sake bankado wata badakalar ma'aikatan man fetur ta kasa.
Dukan su ma'aikata ne a NNPC din.
Surprise that the account of this company is with Chief Sumbak opened on the 4th of August 2012 with account number.
Sai kuma matsalar ilimi da take cinyewa a arewacin Najeriya ko me masana ke cewa akan batun?
Ko al'umman da tafi jama'a sannan aka fi ta kwararru a likitoci da sauransu. To wannan shine hadarin da ke fuskantar mu a arewacin Najeriya. Kusan arewacin Najeriya mun fi yawan al'umma.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage na Jumai Ali amma duk kafin nan sai a gyara zama a cikin cikakken labaran duniya.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya isa Davos a kasar Switzerland don halartar taron tattalin arzikin kasashen duniya inda kuma ya kasance shugaban Amurka na farko da ya taba halartar taron tun sanda yake kan mulki bayan shugaba Bill Clinton a shekarar 2000. Manazarta sun ce wakilai da yawa sun daura damarar jan daga akan sabanin ra'ayoyinsu kan yadda kowannen su ke kallon halin da tattalin arzikin duniya yake ciki. Ana tsaron cewa shugaban Trump zai yi kokarin tallata akidarsa ta maida Amurka ta farko, wanda ya sa Amurka ta saka haraji kan kayayyakin da ake shiga da su cikin ta, kuma tana neman a sake tsarin cinikayyarta da sauran kasashen duniya. To amma sauran manyan kasashen duniya kamar Turai, China da Japan na kira da a sake sabon tsari na sassauta matakan kasuwanci tsakanin kasashe.
Halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake da amsa duk wata tambayar da za a yi masa a binciken da babban lauya na musamman Robert Mueller ke gudanarwa akan zargin da ake masa na shishigi na da kasar Russia ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016. A watannin baya suka wuce, Trump ya ce zai amince 100% su gana da masu binciken Mueller, amma daga baya ya kuma dawo yana tambaya dalilin da yasa ake so a zauna tattaunawa da shi tunda babu wata munamuna. Mueller yana son ya tattauna da shugaba Trump ne akan korar da ya yi wa tsohon shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey da kuma tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn. Mueller dai yana bincike ne akan ko Trump ya yi abinda ya sabawa doka. A lokacin da Comey ya ce a farkon shekarar 2017, Trump ya ce mashi ya aje binciken da yake akan dangantakar da Flynn yake yi da jakadar Russia a birnin Washington makonni kafin shugaba Trump ya fara mulki a shekarar da ta gabata. Sannan bayan watanni ya kori Comey, wanda a lokacin ne shugaban binciken da ake yi kan zargin da ake yi da kasar Russia.
Rundunar sojan Amurka na duba wasu hotunan da aka dora a dandalin sada zumunci na Twitter wanda suka nuna sojojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Niger a shekarar da ta gabata. A jiya Laraba, rundunar sojan Amurka da ke yankin Africa, wato AFRICOM, ta ce tana sane da hotunan da aka dora a shafin na Twitter kuma tana dubawa domin ta tantance gaskiyar lamarin na cewa ko akwai wani faifan bidiyo mai alaka da sojojin da aka kashe din. Bayanin da aka wallafa din ya ce an samu hotunan ne daga wani bidiyo wanda ke da tsawon fiye da mintuna 10 wanda wani mai haɗin gwiwa da kungiyar ISIS a Mali ya fitar. Ya kuma ƙara da cewa bidiyon yana nuna wani sojan Amurka da rauni a jikin shi tare da gawawwakin sojojin Amurka guda 3 da aka kashe a watan Oktoba da ta gabata. Harin ta'addancin da aka kai a kusa da ƙauyen Tongo-Tongo yayi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka 4, sojojin Niger 4 da kuma tafinta ɗan Niger guda 1. Ana sa ran za a kammala binciken da aka yi akan lamarin a ƙarshen wannan watan da muke ciki.
Labarin da zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mutanen ƙasar Sudan ta Kudu kamar miliyan 1.5 ke fuskantar barazanar mummunan fari, inda ta ce yanzu haka akwai mutanen ƙasar kamar 20,000 da sun riga sun afka cikin matsananciyar yunwa. Mataimakiyar shugaban kwamitin ba da agaji ta Majalisar Dinkin Duniya, Ursula Mula, ya tace yanzu haka akwai mutane miliyan 5, kusan rabin mutanen ƙasar kenan, da ke fama da ƙarancin abinci. Mula ta ce kasawar mutane su yi noma a sanadin tashin hankula da ƙasar ke fama da shi, kuma da rashin mahallinsu ne suka jawo wannan babban matsala, yayin da wannan ke faruwa ne kuma ake ba da rahoton cewa ƙasar Sudan ta Kudu ta rufe ofishin jakadancinta da ke London saboda ta kasa iya biyan kuɗin hayar ginin tun a watan Agustan shekarar da ta gabata. Sai dai kuma wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, Mawin McCall, ya gaya wa gidan rediyon muryar Amurka cewa har yanzu ba su samu wata takarda daga masu gidan ba, wato inda suke haya. Amma dai ya tabbatar da cewa lallai ofishin na fuskantar ƙarancin kuɗaɗen gudanar da ayyukansa. Tashin hankalin da Sudan ta Kudu ta jima tana fama da shi ya janyo mata matsalar ƙarancin kuɗaɗen tafiyar da al'amura, abin da ya sa ma'aikatanta na jagadanci da ke ƙasashen duniya da dama ba su samu albashinsu ba. Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubarin fara rahoton namu daga birnin tarayyar Najeriya, inda Majalisar Dattawan Ƙasar ta sake bankaɗo wata badaƙala a ma'aikatar man fetur ta ƙasa, inda ta gano cewa akwai wani kamfani da gwamnatin tarayya ta zuba kuɗin jari har aka buɗe mata asusu da ake ajiyar kuɗi. A yanzu haka akwai kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 141 a cikin wani asusu. Wakilin sashen Hausa ta muryar Amurka a Abuja, Madina Dauna, ta aika mana da ƙarin bayani.
Wannan asusu na wani kamfani ne mai suna Philip Brad Limited, wanda gwamnatin tarayya ta zuba kuɗin jari a ciki, amma asusun kamfanin yana bankin Keystone ne a maimakon babban bankin Najeriya, kuma mutane shida ne ke sa hannu a cikin asusun. Akwai Gaius Jackson Obaseki da Andrew Yakubu, dukansu tsofaffin shugabannin ma'aikatar man fetur, da Igbokemo Bayesa, da Dawa Joseph Sama, da BJ Debi, da kuma Buba Muhammad, dukansu ma'aikata ne a NNPC ɗin.
So prior to the account of this company is the Tisdom Bank, opened on the 1st of August 2012 with account number 10058.
Anan Senator Dino Melaye, wanda ya bankaɗo badaƙalar ne, yake bayani cewa muna mamakin wannan asusu yana bankin Keystone, kuma akwai dalar Amurka miliyan 137 da 86,462 wanda aka buɗe a ranar 1 ga watan 8 na shekara 2012, sannan a ranar 19 ga watan 9 na shekara 2016 ana da kuɗi a cikin wannan asusu dalar Amurka miliyan 648,479,487. Bincike ya nuna cewa ranar 18 ga watan 11 na shekara 2016 an ɗebi kuɗi dalar Amurka miliyan 4 daga cikin wannan asusu babu lambar BVN. Mai magana da yawun Majalisar Dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske akan wannan badaƙalar.
A nashi fahimta da nashi bayanai, ya ce akwai tambayoyi masu muhimmanci da majalisa ya kamata ta yi don ta gano me gasken wannan al'amari. To a takaice dai, ya ce akwai budani da kuma boye-boye ko kuma dai wani abun da ba daidai ba a cikin al'amarin baki ɗayanta. To shi yasa ya kawo wannan koke ga majalisa, yana kuma bukatan majalisa ta nada committee ta ba wannan maganan takaita ga committee da ake kira public accounts, wato committee mai lura da kudin jama'a baki daya na tarayya. To ina ganin an yadda da wannan, kuma an ba ita wannan committee dama su je su yi binciken wa'annan abin da Senator Dino Mela ya gabatar.
Akwai wa'adin da kuka ba wannan committee din?
Eh, an ba su wa'adin sati 4 su yi aikin.
Na yi kokarin samun mai magana da yawun ma'aikatan man fetur ta kasa Indo Ogamado domin ya yi min karin bayani akan wannan kamfanin da asusun, amma kokari na ya citira. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah shi kyauta, akai da Madina Dauda. Har yanzu dai muna tare a Najeriya, inda hukumar UNICEF ta fitar da wani rahoto dake cewa kimanin kananan yara miliyan 3 ne ba sa zuwa makaranta sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin kasar. Wakilin mu a Lagos, Babangida Jibrin, ya ji ta bakin masana akan wannan matsalar.
Bincike ko bayanai da hukumar kula da jami'o'i ta kasa NUC ta fitar ya nuna cewa yanzu haka akwai jami'o'i masu zaman kansu fiye da 74 a Najeriya. Yanzu haka dai a arewacin Najeriya jami'o'i masu zaman kansu za a iya cewa ba su haura guda 10 ba, kuma ko a kwanan nan sai da hukumar da ke kula da jami'o'i ta Najeriya, wato NUC, ta amince da baiwa wasu jami'o'i guda 6 lasisin fara gudanar da koyarwa, amma dukansu har ila yau suna yankin kudancin Najeriya ne. Malam Bashir Ɗankuzo malami ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake Rimina.
To lallai ba sai mutum ya dauki alƙaluma masu yawa ba zai iya gano cewa al'umma na fuskantar matsala da kuma hadari mai yawan gaske. Misali, me zaka ce dangane da al'ummar da tafi yawan jama'a amma an fita yawan makarantu? Wannan zai iya nuna maka cewa hatta ɗabi'unta da al'adunta ba ta wasu ne za su kare mata, domin in wasu suke gina mata makarantu to su za su yada mata al'uwan ɗabi'unsu da halayensu, ko al'umman da tafi jama'a sannan aka fita kwararru a likitoci da sauransu. To wannan shine haɗarin da ke fuskantar mu a arewacin Najeriya. Kusan arewacin Najeriya mun fi yawan al'umma a wannan ƙasa, amma makarantu an fi mu yawansu. Mun fi yawan wato ainihin faɗin ƙasa, amma kuma an fi mu ƙwarewa wurin tafiyar da al'amuran ƙarƙashin ƙasa din. To duk wannan haɗari ne mai yawan gaske. Amma yanda za a tunkari wannan haɗarin, ko kuma abin da ke haifar da wannan abubuwa, shine akwai wani irin ɗabi'a da kusan mu bamu taso da ita ba a nan arewa. Wannan ɗabi'ar ita ce take kawo mana tarnaƙi akan harkan karantarwa, shine community based schools, wato makarantun da communities, al'umma ita ke tayar da makarantun da kanta. To in ka lura da kudancin ƙasar nan, tun da suna da community schools waɗanda al'umma ne za su haɗu su tada makaranta suna tafiyar da ita. To mu kuwa nan za ka ga makarantun zamani kusan da yawa gwamnati ne ke tafiyar da ita. Kuma mu mukan dauki karatun kamar mutum da yaje ne in yayi ya gama ya samu takardun takardi kenan. A duniya in ka kalli harkan karantarwa, to gwamnati ba ta dauke komai na karantarwa. Bai yiwuwa gwamnati a ce ita ce za ta karantar da kowa, ita ce za ta abin nan. Dole ne a samu waɗansu suna sa wato ainihin ƙarfinsu da dukiyarsu a ciki. To wannan shi ya kawo maganan private schools, private universities da har secondary schools duk akwai su.
To kowar mataki ya kamata a bi domin daidaita ilimi tsakanin arewaci da kuma kudancin Najeriya? Tambaya kenan da naiwa Alhaji Ado Dan Sudu, wani mazaunin kudancin Najeriya kuma uba.
Daidaita ilimi abu ne wannan ainihin zai wahala, domin a maganar gaskiya an bamu an tsere mana a baya fintin kaumuran arewa a ainihin fage na ilimi. Idan ka waiga fagen su kansu talakawa, muna da namu matsalan. Mu a arewa koma mu baya, mu dinnan muna da cikin waɗanda muka tallafa wajen komawa bayan ilimi a arewa. Kamo waɗannan mutane ba ƙaramin aiki ba ne. Don haka wajibi ne matasa a ci gaba da wayar da kan matasa inda ya kamata, musamman akan ainihin ilimi.
Ko a kwanan baya dai sai da hukumar UNICEF ta fitar da wata kididdiga da ke nuna cewa akwai yara fiye da miliyan 3 da yanzu haka ba sa zuwa makaranta a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda rahotanni suka nuna cewa a shekara ta 2009 kimanin malamai 2,295 ne aka kashe, tare da tarwatsa wasu 19,000 sakamakon rikicin Boko Haram. Haka kuma an lalata makarantu 1400 abinda ya ƙara nuna koma baya ta bangaren ilimi a arewacin Najeriya. Babin ya jifrin murya Amurka daga Lagos.
Mun nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban haurewa, hanyar ƙungewa. Mun nemi ilimi gwada ban tsorewa, mun nemi ilimi alfaharin kowa.
To madalla gaida baban gida Jibrin. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam. Kina na kuma da Idi Haruna shugaban jami'ar kungiyoyin masu zaman kansu. Sai ni tambaya ta gwaji ce.
To minista ina jin
farko a matsayinka na ministan ruwa, jahohin da suke a Najeriya wa Allah jahohi ne kuka fuskantar matsalolin ruwa da kuna ganin cewa in kuka fi ba da hankalinku a kai za a samu sauƙi akan tsanancin ruwa da suke da shi a wannan jahohi? Na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma, wanne tanaji kuke ganin yanzu an kusan sauke Kanwa? To ku a matsayinka na ministan ruwa, wanne tanaji kuke ganin jahohin da kuma suke yin koke-koken ruwa ya kasance kun kawar da wannan matsalar kafin lokacin sauka yi, domin na ga an kusan sauke abinci a ci?
Tambayarsu ta biyu ne da bisu sai ba.
Tambaya ta biyu shi ne, ga shi an kusan sauke Kanwa. To a matsayinka na ministan ruwa, wani yin kokari kuka yi jihohin da suke fama da matsalar ruwa, ko ka cewa kun kawar da su kafin lokacin da za a ce an shiga wani zaɓen?
To, tambayarka ta farko, ai, kowa ya sani inda matsalar ruwa ta fi yawa a ƙasar nan, shi ne kamar shiyar arewa maso yamma da shiyar arewa maso gabas. To ka san ni ma'aikata ta ba ma'aikatar ruwan sha ba ce, ma'aikatar albarkacin ruwa ce. Saboda haka harkokin da muke karka kalle shi kawai ta hanyar ruwan sha, kalle shi ta hanyar cewa abin da ya shafi noman rani da sauransu. To saboda haka yanzu haka kusan ayyukan da muka fi a ma'aikatar ta shi ne na bunƙasa noman rani, musamman a waje Bakolori, Goronyo da nan Kadawa da Hadejia. Sannan kuma nan gaba akwai aikin da zai tafi su daɗin kowa a Gombe da sauransu. Banda wannan kusan kamar yankin gabas suna da matsala sosai, da kuma wannan tashi-tashi hankali da ake da saboda haka akwai fili na musamman da na yi bayani na ta tallafa musu wajen harkar ruwan sha wanda gwamnati na yanzu. Sannan akwai wani sabon aiki da za mu ɗauke a shi dai arewa maso gabas ɗin, wanda muke cewa abin nan Hawal Transfer, wanda za a ja ruwa daga cikin tafkin Gongola a ja shi a kawo shi Maiduguri, daga nan a gaba kuma shayi a shiri na gaba za mu kai shi wajen noman rani da hukumarmu ta tsakiyar Chadi take da shi na noman alkama. Akwai hektar kuma 60,000 a kudancin Chadi wanda ba a yi amfani da shi yanzu saboda katsewar tsakiyar Chadi. To wannan ayyuka muna yi mai jami'i kafin zaɓe zo, aka yi bayi ya kashi kokari ma ayyukan nan ba ayyuka ne na kifta ido ba. Gwamnati wata ka zo ta tafi aiki yana nan, akwai aikin da za a yi zama a shekara ɗaya, akwai aikin da za a yi shekara biyu, wani aikin ma sai ka shekara biyar kana yin shi bai ƙare ba. To in lokacin ka ya wuce shi kenan sai ka tafi, kuma wanda ya zo kuma Allah ya kai ci gaba da shi. Kuma ƙoƙarin da muke yanzu mun zo mun tada irin wannan aikin da yawa a ma'aikatata na fita aiki guda 116, wasu an shekara 17 an watsar da su ba a yi ba. Mun zo mun tattalin saboda mun ga muhimmancin su, musamman ayyukan da suka shafi noman rani da madatsar ruwa, mun dawo da su, mun karkaɗe takardu kuma mun sa su a cikin kasafin kudi kuma mun tsirawo ɗan kwangila mun dawo da su aiki kuma sun fara aiki suna ci gaba. Za mu iya gama nan da shekara ɗaya biyu wasu za mu iya wasu ma bana ma za mu gama su amma kuma aiki ne zai ci gaba don ba zan iya gama ayyukan nan 116 kafin lokaci na ya ƙare ba. Wato dai kuma abinda muka yi gaskiya Allah ya biya.
To ba malami na gaba ko ya tambaya.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Rabi Rabi Lawan. Shugaban kungiyar murya na abota ta kafin yada labarai na jihar Kano. Tambaya ta ya minista shi ne. Shin an yi kuwa hukumomin da al'amarin samar da ruwa ya shafa a Najeriya sun san irin halin matsin da al'umma take ciki? Shi ne tambaya ta farko. Tambaya ta biyu idan har sun sani wani matakai take ɗauka domin ganin cewa an sauƙaƙawa al'umma. Tambaya ta uku shi ne a cikin wannan matakan da suke ɗauka wani matsaloli ne suke fuskanta wurin samarwa da al'umma gamsashen ruwa tsaftataccen ruwan sha. Sannan kuma na biyu wata tambayoyin an yi sai da minista ya ce ba haƙƙinsu ba ne. To shi ne nake so in sani shin a matsayin gwamnatin tarayya menene takamaimai haƙƙinsu ga jihohi wajen samar da ruwan sha. Sannan tambaya ta ƙarshe shi ne akwai wani kiyasi da suke na adadin ruwan da ƴan ƙasar nan suke buƙata a kullum. Idan akwai a cikin wannan adadin nawa gwamnati take iya wadatar da al'umma shi ne tambayoyina.
To Malam Rabi'u game da ɗaya tambayar taka ɗin da kake cewa alhakin da ya rataya a wuyan gwamnatin tarayya ai ina ganin ya yi bayani akan wannan amma bari dai in bako da minista ya faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi. Minista gare ka.
Ai dai tambayoyin naki ne na yabin ne ya zubo mun tambayoyi guda biyar a lokaci. Dai harkar ruwan sha ce abin da muka sani shi ne a birni kowane mutum in ya samu lita 90 ko 120 ne a yanda muke da lokacin da ina aikin tsare-tsaren ruwa ya san yadda kudin ya canza ina jin an rage shi yanzu saboda matsalar ruwa. Da ni kamar ya kamata kowane mutum a birni yana da lita 120 sannan in ka dawo ƙauyuka ko lita 60 ne a rana sannan akwai buƙatar da ake na masana'antu da kuma wanda ake warewa saboda aikin kwana da sauransu. To amma ni a matsayina a Abuja ba zan iya abin da kowace jiha ita ta san yawan mutanenta ita ta san abin da suke buƙata yanki-yanki. Illa abin da na sani shi ne ruwan da yake kwararowa a ƙasar nan da na sama da na kogunanmu da muke da shi a ƙasar nan ya ishe ni kowa ya sha ya tsoshi duk wata buƙata da yake da ita. Amma matsalar kawai shi ne wani wurin suna da ƙarancin ruwa wani wurin kuma ruwan ma ya nutsuwa. To yanda za a yi sarrafa ruwan nan ya ce kowa ya samu ruwa a abin nan kowane lungu-lungu to shi ne babban matsala. Ya yi yana ta haɗa da rashin kuɗi da yadda tattalin arziki ya kare ta haɗa da rufin tsari yadda ya kamata a shugabanninmu na gwamnati. Kowa ya zo yana tunanin da ya shiga gwamnati ko chairman da local government ne ko gwamnati abin da yake tunani ga on gaba. Saboda haka me zai yi kawai nan da nan mutane su gani shi ne ake ta rijiyar lissafi da sauransu. Ba a zauna a zo a yi manya-manyan matakan ruwa kamar yadda muka sani a da ba. Saboda watakila ya kai ce za a yi wannan zai zai kamar shekara 5-6 ba a gama ba watakila har lokacin shekari. Saboda haka shi ba haka yake so ba. Ya fi so yadda zai buɗe famfo a yi biki. Yan hoto su ɗauka a ga cewa an samu ruwa an tafi. To wannan ba shi ne dabara ba. Dole a tsaya a tsayar harkar ruwa. Me za a yi mun da wani irin ruwa muke buƙata nan da shekara 10-15. A yi tsarin nan a gidan ruwa a raba a ja pipe. Kafin a yi sabon unguwanni an san gidaje nawa ake so a yi a unguwannin nan. An san wani irin bututu za a kai wurin. Shikenan sai a ja. Mu da yadda muka sani da muka tashi muna yara ba inda ake tsaga fili a Kano sai an yi titi an kawo pipe ruwa an kawo transformer ta lantarki an jawo waya ta tangaraho kafin a fara rada fili a fara yadda a fara gini a wuri. Amma yanzu ba haka bane sai ka je ko ina mutum sai zai ya fara wuri kawai ya bude kafin ka an kada sai ga abin nan gari ya tashi a wuri ba hanya ba ruwa ba famfo ba abin to abubuwan da suke faruwa kenan. Dole mu koma mu ta koma a dinga tsayar da buranan mu kuma a tsayar da dokai yadda ake wato gina buranan mu kamar yadda ake a da. Wannan suna daga cikin matsaloli akwai matsala da yawa da na san ta fi karfin hukumar ruwan sha shine rishin wutar lantarki ana yabo ne rishin lantarki injin lantarki a kasar da shi ma yana ba da matsala sosai to wannan kuma alhaki ne da ya rafi a kan gwamnatin tarayya kuma na san akwai shirye-shirye da ake faru-faru yake yadda aka tsaro abin ya kamata a ce daga shekarun baya zuwa yanzu a ce kwata-kwata ba mu da wannan matsala amma matsalar dai tana nan kuma wannan gwamnatin Allah da tana iya kokarinta da yadda za ta yi maganin ta musamman ana ganin ga su nan an yi su sabuwar madafin ruwa ta Mandila da za a yi da sauransu so akwai duniya amma abubuwan da za su ɗauki lokaci ne.
Abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Jummai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Ahmad Suleiman Bajuga yace assalamu alaikum VOA Hausa hakika kamar tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babashir Lawal da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta yi tabbas hakan zai kawo ƙarshen zargin da ake yi wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na cewa tana yaki ne da ƴan wasu jam'iyya amma a yanzu kowa zai shaida hakan ilimi shine gishirin zaman duniya. Ina kiran ma'aikatar ilimi ta jihar Bauchi da ta kirkiro mana darasin koyon harshen Faransanci a makarantun mu musamman na primary da secondary duba da yadda harshen yake da muhimmanci sosai a fadin duniya. Sako daga Alhaji Abbas Baffacile a jihar Bauchi Najeriya. Sai sakon karshe daga Muhammad Musa Dambam Yonga Sardaunan matasa yace duk wanda ya raina tsayuwar wata to ya hawaye gyara. Haba masu sukar mulkin shugaba Buhari idan za ku yi wa kanku adalci idan ba ku yabi mulkin shugaba Buhari ba to bai kamata ku ce masa komai ba.
A gida Safinatu Sadasa Dangi da wasiƙu masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat da takaitaccen labarai.
Rundunar sojin Amurka na duba wasu hotunan da aka dora a dandalin sada zumunci na Twitter wanda suka nuna sojojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Niger a shekarar da ta gabata. A jiya Laraba rundunar sojin Amurka da ke yankin Africa wacce aka fi sani da AFRICOM ta ce tana sane da hotunan da aka dora a shafin na Twitter kuma tana dubawa domin ta tantance gaskiyar lamarin. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya isa Davos a kasar Switzerland don halartar taron tattalin arzikin kasashen duniya inda kuma ya kasance shugaban Amurka na farko da ya taba halartar taron sanda yake kan mulki bayan shugaba Bill Clinton a shekarar 2000. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa mutanen kasar Sudan ta Kudu kamar miliyan 1.5 na fuskantar barazanar mummunan fari inda ta ce yanzu haka ma akwai mutane kamar 20,000 da sun riga sun afka cikin matsananciyar yunwa. Mataimakiyar shugaban kwamitin bada agaji ta MDD Ursula Muller ta ce yanzu haka akwai mutane miliyan 5 kusan rabin mutanen kasar kenan da ke fama da karancin abinci. Muller ta ce kasawar mutane su yi noma a sanadin tashin hankalin da kasar ke fama da shi da kuma rashin muhallin su ne suka janyo wannan matsalar. Yayin da wannan ke faruwa ne kuma ake bada rahoton cewa kasar Sudan ta Kudu din ta rufe ofishin jakadancin ta dake London saboda ta kasa iya biyan kudin hayar ginin tun a watan Agustan shekarar da ta gabata.
Masu haro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna taya abokin aikin mu baban gida Jibrin dake Lagos jajin rasuwar kawunsa Malam Shehu unguwar Tukura Kantogora. Allah ya gafarta masa. Yanzu mu da Hafsa dan mai sauri da tattaunawa ya gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada da bada umarni da engineer Manuel Mr. Rob McLean. Ibrahim Jarmi ke cewa huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe.